din Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba 18 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Isra'ila yau Laraba yayin da ake tsaka da gwabzan yaki inda aka kai gagarumin hari a asibitin Gaza da ya kashe ɗaruruwan mutane. A yau Laraba kuma shugaban Russia Vladimir Putin da takwarinsa na China Xi Jinping sun gudanar da wani taro da aka dade ana tsammanin faruwarsa a gefen taron kasa da kasa kan shirin China na Belt and Road. Kana jama'an Ukraine sun fada yau Laraba cewa wani harin makamai mai linzami na kasar China ya na kasar Russia ya halaka akalla mutane biyu a birnin Saporizhia kana jikata wasu guda biyar.
Bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyoyin mata a jamhuriyar Niger sun yi zaman dirshan a harabar ofishin kungiyar ECOWAS Posse da yawo da ke birnin Yamai inda suke kira ga kungiyar da ta janye takunkumin da ta kaka bawa kasar sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan Yuli.
Din matsalar da ta faru mata ta za ta shafar da fara tun da mata su suke cikin gidaje, mata su suke tare da yara, mata su suka sanin yaunin da suke shin cikin wannan takunkumi.
Yayin da shugaban Amurka Joe Biden ya soma ziyara a kasar Isra'ila, za mu kawo muku fashin baki kan ziyarar da kuma rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirinmu na arewa a yau. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu taurari, to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Isra'ila yau Laraba yayin da ake gwabza yaki inda aka kai gagarumin harin bam a asibitin Gaza da ya kashe ɗaruruwan mutane, batun da ya janyo zargin juna da kuma gudanar da zanga-zanga a yankin. Domin nuna goyon baya ga daɗaɗɗiyan ƙawarsu, shugaban Amurka Biden ya bayyana ƙarara yana tare da Isra'ila, wanda yake amincewa da aikata ba daidai ba, yana mai cewa makaman roka da 'yan bandakan Hamas ne ya taɓa wani ɓangare na asibitin. Na yi matukar bakin ciki ga wannan mummunan fashewa asibitin Gaza a jiya, kana la'akari da abin da na gani, kamar dai wato wasu ne suka aikata amma ba ku kuka aikata ba. Yace muna da abubuwa da dama, da yace ba mutane da dama ne suka fahimci hakan ba, kuma muna da abubuwa da zamu iya magance duk wasu matsaloli masu yawa da za su iya tasowa, Biden yana faɗa wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yayin da suka fara wata tattaunawa. Ya ƙara da cewa Amurkawa suna taya ku alhini, kuma haka batun yake saboda suna sanye da irin wannan babban tashin hankali da kuka faɗa a ciki. A yau Laraba, shugaban Russia Vladimir Putin da takwarinsa na China Xi Jinping sun gudanar da wani taro akan da aka dade ana tsammanin faruwarsa a gefen taron kasa da kasa akan shirin China na gine-ginen abubuwan more rayuwa har da hanyoyi, wato Belt and Road, inda suke yabawa kyakkyawan alaƙar su da kuma wato bukin zurfafa mu'amalar siyasa da na tattalin arziki tsakanin China da Russia. Mu'amalar siyasa da aminci tsakanin kasashen biyu yana ci gaba da yin ƙarfi, in ji shugaba Xi, yayin da yake yabawa kusanci da kuma kyawawan hulɗa na yin aiki tare da kasashen biyu suke ƙara tabbatarwa. Wasu masu sharhi sun ce taron ya baiwa Xi Jinping damar gabatar da China a matsayin kasar da za ta iya zama mafi tasiri a duniya ga kasashe masu tasowa, kana ya baiwa Putin damar bayyana kansa a matsayin wanda har yanzu yana da tasiri a duniya. Ziyarar da Putin ya kai a China shine balagurinsa na biyu zuwa wata kasar waje tun bayan da kotun kasa da kasa ta bada sammacin kamoshi wato a watan Maris da ya gabata. A farkon wannan watan kuma Putin ya kai ziyara a Kazakhstan domin halartar wani taron koli na kasashen Jamhuriyar Soviet. Kasashen China da Kazakhstan dai dukkanin su ba su tare da wannan kotun kasa da kasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Ukraine sun faɗa yau Laraba cewa wani harin makami mai linzami na ƙasar Russia ya hallaka akalla mutane biyu a birnin Saprosia, kane jikata wasu guda biyar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce makamai mai linzamin ya afka wani bene mai hawa biyar, kane lalata ɗakuna guda takwas. Muguwar ƙasar nan na ci gaba da amfani da hanyoyin ta'addanci tana yakan fararen hula, inji shugaba Zelensky. Gwamnan yankin Saprosia Yuri Malashko ya ce Rasha ta auna wurin ne da makamai masu linzami guda shida da sanyin safe yau Laraba. Malashko ya ce Rasha ta kai harin jirage marasa matuka da makaman atalari a yankin. Wani harin Rasha ya kuma kashe wata mata, kane jikata wasu mutane guda hudu a yankin Dnipropetrovsk, inji ministan harkokin cikin gida Ilo Kalminko.
An jima kaɗan Baba zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu duba wasu rahotanni. A jamhuriyar Nijar wasu ƙungiyoyin mata sun yi zaman dirshan a harabar ofishin ƙungiyar raya ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO da ke birnin Yamai, da nufin kira ga ƙungiyar da ta janye takunkumin da ta kakabawa Nijar ɗin sanadiyar juyin mulkin soji na ranar 26 ga watan Yuli. Al'amura da dama na rayuwar yau da kullum ne ke fuskantar tarnaƙi sanadiyar matakin na ECOWAS a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Dalilin kenan da ya sa matan suka buƙaci ƙungiyar da ta duba halin da jama'a suke ciki. Wakilin Musulmi Mamuni Barma daga birnin Yamai ya aika mana ƙarin bayani.
Garuruwan mata ne suka yi dandazo a harabar ofishin wakilcin CEDEAO a Nijar a wannan rana ta Laraba 18 ga watan Oktoba, da zumar nuna kosawa da takunkuman da kungiyar kasashen yankin na yammacin Afirka ta kakabawa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin demokuraɗiyya a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Halin kuncin rayuwar da abin ya haddasa wa jama'a ya sa matan da ke kiran kansu Fan Patriot kiran kungiyar ta canza matsayi, kamar yadda malama Naomi Binta Stansley ta bayyana.
Ta san duk matsalar da ta faru mata ta za ta shafar da farin, tunda mata su suke cikin gidaje, mata su suke tare da yara, mata su suka sani yaunin da suke shin cikin wannan takunkumi. Sai ka ji shine mata shi ga mata inda ke mata kowa da kowa ya hito ya nuna rishin shin dadin shi ga wannan abu da ya faru. Sai jawo abinda suka ma ɗan Niger bai kamata ga yara na yanzu yawa ba su zuwa ikon saboda wannan takunkumin.
Wakiliyar mata ma'aikatan asusun Betul Malin Trezor National a wannan taro ta jaddada cewa sun fara daukan matakai don samar da kudaden gudanar da al'amuran hukuma ta hanyar kudaden shiga na cikin gida.
Insha Allah Niger ba ta kudi, mu Trezor muna nan muna kokarin mu kuma insha Allah Niger zai sani ta kudi.
Wasu daga cikin mukarraban majalisar sojojin CNSP sun halarci harabar ofishin wakilcin nasu da yawo don karfafa gwiwa wa masu wannan zaman darshan. Kalanar Ibro Amadu ya yi jawabi a madadin su.
Wannan kokari mu muka fara, amma ku ne kenan gayin su, ku ne mun ka gaya ma duka abinda muke so a yi, mu muna can kuna nan kuna yin kokarin, kuma Allah ya sa kokari wannan ya fara bada sakamakon shi. Kasan Nijar muna kokarin duk abinda muka iya yi don ta ci gaba.
Yankunan jin ta bakin reshen ECOWAS ya titira domin banda mai gadi babu jami'in kungiyar ko guda a ofishinta na birnin Yamai a halin yanzu. Wata majiya ta ce tun a washegarin takun sakar da ta kunno kai a tsakanin kungiyar da sojojin da suka yi juyin mulki, ma'aikata suka daina zuwa ofis watakila saboda dalilan tsaro. Rufe iyakoki da tsinke wutar lantarki da kamar kuɗaɗe da kadarorin Nijar na daga cikin tarin takunkuman da CEDEAO ta kakabawa wannan ƙasa, da zammar matsa lamba wa soja su mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan kujerarsa. A makon jiya wasu matan na daban sun yi gangami a harabar reshen bankin bankunan ƙasashen yammacin Afirka wato BCEAO don nuna buƙatar a mayar wa Nijar kuɗaɗenta da aka yi kamuwarsu sanadiyar juyin mulki. Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A shaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku iya bibiyar mu kuma a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram har ma da YouTube. Yanzu kuma ga Baba da ci gaban labaran duniya.
A Najeriya lalabo hanyoyin magance matsalar rashin zuwa makaranta da ke ƙara yawa ya kai matsayi na gaggawa na ƙasa. an kiyasta yara miliyan 20 ba su zuwa makaranta wani batu da masana suke dora laifi akan al'adu daban-daban da matsalar tattalin arziki da na gine-ginen makarantu wanda dukkanin su ke da wahalar shawuwa Joshua Gideon shugaban wata makarantar yara unguwar Arasabo a Arewa maso tsakiyar Najeriya ya ce yayin da yara ke karatu wasu ma suna nan ba su samun kuɗin sayan littattafai na karatun su da kuma kayan bukatun karatu Gideon ya ce samun waɗannan yara a wajen makaranta babban matsala ce ga ƙasa ya ƙara da cewa Wato yara da dama ne suke zuwa talla da kuma nasar da kayayyaki da kuma zuwa bara akan hanyoyin Najeriya lamarin da ke tabbatar da babban kalubale.
Baba Yakubu Makeri kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Isra'ila a wata ziyara wato kan rikicin da ke wanzuwa yanzu haka tsakanin Isra'ila da Hamas kamar dai yadda kuka ji a cikin labaran duniya ziyarar ta shugaba Biden na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai jerin hare-hare na ramuwar gayya da kawo yanzu suka yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 1,000 a zirin Gaza akan haka Grace Alheri Abdu ta tattauna da Bulus Jatau wani dan Najeriya da ke zaune a birnin Tel Aviv na kasar Isra'ila.
A yayin da ya fara shirin zuwa domin ya yi zama irin ta taron diplomasiya da Isra'ila da kuma kasashen Laraba da ke kewaye da mu a nan. Mutane suna magana a kan ba su ji daɗi ta yaya zai zo ya yi zama da neman sulhu bayan ya tura jiragen ruwa na yaƙi. A ta teku kusa da Isra'ila domin ya ga ya taimaka wa Isra'ila suka ce su ba su yadda ba muna ta jin musamman Larabawa da su muke kusa da su wasu su suna ce ba su yadda da wannan abin ba me yasa zai yi haka saboda haka su ba su ji daɗin zuwa da zai yi zo ba
to ga wanda bai saurari jawaban shi shugaba Biden da kuma mai masaukin bakin shi Netanyahu ba me zaka bayyana game da wannan zaman nasu a jawaban su na me suka faɗa kuma ya tasiri shi
na'am shi shugaba president Biden ya sauka a Tel Aviv lahiya kuma shi prime minister Benjamin Netanyahu da kuma shi shugaban kasar Isra'ila Isaac Herzog sun zo sun marabce shi da aka yi zama na gaggawa taron manaiman labarai da farko da aka yi a wannan taron kuwa shi Benjamin Netanyahu ya bayyana wa jama'a farin cikin ganin shi shugaban kasa da kuma karfin halin da ya dauka a cikin wannan yanayin da ake ciki har ya shigo domin wannan ya zo ya samu ganin jama'a da kuma shugabanni na kasashen duka biyu fiye da biyu ma manufan shi domin ya zo ya gaida ya samu shugabannin Isra'ila da kuma shugabanni na gefen kasar Larabawa wanda ya shafi shugaban Palestino shi Muhammadu Abbas da shugaban Masar shi shugaba Abdul Fattah al-Sisi da kuma shugaban Jordan shi King Abdullah II amma da yiwu ya samu ganin su duka ba domin tun daga jiya bayan da aka yi wannan mummunan hari a asibiti nan da ke cikin kasar Gaza wato asibitin da ake kiran shi al-Ali sai suka sanar jiya da cewa ba za su samu ganin shi shugaba Biden ba ba su da zarafi su zauna da shi dalilin haka shi shugaba Biden ya zo ya zauna da shi da Netanyahu a wannan zaman kalmar da ya fara na farko shi ne ya ce shi a ganin shi bisa ga rahotannin da ya karba game da wannan rikicin lallai harin da aka kai wa wannan asibitin ba daga Isra'ila ba
yaya halin rayuwa yake a wurin yanzu
rayuwa ta muna wai saka mai wuya domin a yanzu haka duk makarantu an rufe su babu makaranta kuma daga primary har zuwa makarantar kimiyya babu wata makaranta da ke bude amma domin ake a lura da yaran a gidajen da suke akan yi zoom lectures wanda ana yi ta yanar gizo akan yi musu lectures a gida to yara na sukan samu lectures amma da zaran an ji karan sarin na bomb ko measles na zuwa yaran da dole su gudu tare da mu mu shiga wurin buya da yanayin rayuwa kuma da ya shafi abinci gaskiya ba shi da sauki ba domin rayuwa sadar rayuwa ta karu abin ya zama abin tsoro yanzu haka.
To Allah ya kyauta. Bulus da tauke nan wani dan Najeriya da ke zaune a birnin Tel Aviv na kasar Isra'ila a tattaunawar su da Grace Alheri Abdu. To kada manta shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wanda har yake da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau shirin da yake kawo muku lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro wancan tattalin arziki tarbiyya tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba yadda tarihin soke makarantu masu ba da takardar malanta mai daraja ta biyu wato grade 2 ya jawo koma baya ga yanayin koyarwa a Arewa da kyakkyawar alakar malamai a matsayin iyaye dalibai a matsayin ƴaƴa. Tsohon ministan ilimi a zamanin mulkin soja farfesan farko na ilimi a Najeriya Aliyu Babatunde Fafunwa ya kawo tsarin da ya soke makarantun inda a madadin nan aka karfafa makarantu masu ba da shaidar malanta mai daraja ta ɗaya wato NCE. Daga nan zamu kuma bayanan mai rubuta baituka Haruna Aliyu Ningi yanda ya dace a samu sauyin dabara zuwa mai bullewa a Arewa. Dan gwagwarmaya daga Arewa Abdulhamid Dankyarko wanda ya karatu a kwalejojin ilimi masu ba da shaidar malanta mai daraja ta biyu ya tuno yadda tsarin makarantun yake a Arewa.
Akwai makaranta da take jihar Bauchi Teachers College Toro TC Toro nan na fara secondary school ina har na gama. Kafin ka gama akwai yadda ake inganta rayuwa kuma na tabbatar da lokacin malaman mu akwai ƴan indiyoyi akwai wani dan Pakistan wanda lokacin nan karatu na da muhimmanci kuma ban manta ba a lokacin nan malamai sukan tura mu muje duk ranar Asabar muje mu koyi yadda ake noma mu muke noma filaye da ke cikin makaranta. Abinda zai baka mamaki shine yanzu sai na ga makarantu ko kuma a'a ko gwamnatin ƙasa ne ta canza ko ta sauya zaka ga idan mutum har yayi karatu baya zuwa ya sabanta abinda aka koyar da shi a wannan teachers college din kamar mu lokacin da muka yi na tafi wani primary school da aka tura ni baya kafin na kammala gaba daya wani makaranta na Tilde primary school na Tilde wanda mu muke zuwa kamar yadda ake zuwa yanzu a samu mutane wanda suke horarwa na youth service da ake yi yanzu me ake kiran
hidimar
kasa hidima to mu lokacin muke farawa tun daga gama secondary school muke zuwa ko kuma muka gama wannan teachers college din muke zuwa koyar da matasa yara sai ka lura ma a lokacin yadda aka horar da mu a makarantu sai ka ga ma malaman da aka dauko lokacin ba su da irin horas wanda muke da Allah Allah su ga suke a kawo waɗanda aka horar da su daga teachers college amma yanzu sai ka ga karatun bai da inganci yaran ba su ma san yadda za su yi su koyi karatu ba a yanzu ana daukan malaman makaranta ba su da daraja da idan muka zo har daukan hotuna ake tare da mu yaran nan suna jin dadi malaman karan kansu suna jin dadi saboda me saboda mun zo sauke musu wani nauyi dake kansu saboda mu an horar da mu akwai wani horaswa da ake yi na teachers college idan har ka kammala ka zo kammalawa zaka je kai ma ka sabanta abinda aka karantar da kai ma dalibai masu tasowa na primary amma yanzu sai naga kuma gaba ɗaya abin ya lalace babu shi kuma sai ka ga yanzu wai ana daukan yara a kai su primary schools su je koyarwa ko kuma secondary schools su je koyarwa wanda ba su da wannan horaswan wani sai ka ga ma ya je shi jami'a ya yi digiri ko kuma ya ma digirin digirgir amma bai san yadda zai mu'amala da yara ba ya koya musu yadda za su yi karatu ya koya musu yadda za su yi da'a ga abokansu dalibai ya tarbiyyantar da su ga yadda zai zauna za su zauna da iyayensu saboda lokacin nan malamai su suke koya wa yaro yadda zai wanke hannu yadda zai goge rigan shi yadda zai ci abinci yadda zai yi atishawa yadda zai rufe bakin shi ma'ana wani abin da ake kira public hygiene idan zai je makaranta ya goge rigan shi ya sauransu yanzu sai kaga iyaye wai su suke wa ƴaƴansu mu a da mu muke wanke kayan mu mu muke zuwa a makarantun ko babanka wane ne ko kai wa ko kai dan wane ne idan ka zo ɗaya kuke amma yanzu kaga akwai bambanci shi yasa na ce maka iyazu billahi ba don kuma saboda dabarbarewar tattalin arziki na abinda ake sawa yara ma'ana na ilimi ya riga ya lalace yara yanzu sai kaga an ba su wayoyi suna amfani da shi ko kuma sun iya turanci amma ba su san yadda za su rubuta shi ga allo ba ko kuma yanzu an kallura a ƙauyukan mu yaran nan ba su san yadda za su sajera rubutu yadda ya dace ba kamar yadda dazuzan muke bada misalai idan ka zo kana rubutu akan allo in ya karkace malami zai koma baya ya je ya duba yaga cewa wannan abin ya karkace sai ya sake gogewa ya koma ya share saboda me yana koya wa daliban nan yadda za su koyi yadda za su yi wasali yadda za su yi harafi yadda za su inganta rayuwarsu saboda gobe in ka lura da malaman da yanzu kamar yadda muke magana da su shugabannin mu iyayen mu kakannin mu su Abubakar Tafabalewa su Sardauna dukkan su in ka lura ba karatu ne suka yi mai zurfi wai su a kira su suna da digirgir ba a'a ba su girma ne an ba su an girmama su ne a kasar Ingila ba don kuma saboda a kishi da kuma horaswa da suka samu na iyaye da kakanni da kuma turawan mulkin mallaka
mun gode dan kirko
are mun ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kafe
yanzu kuma ga Haruna Aliyu Ningi da sharhin sa da ya faru a makon jiya kan bukatar sauye dabara a arewa
in yankin yarba duk inda kaje inda harka ta shafi ta ilimi na zamani kai har ma addinin ma basu bashi ba zaka same su tsumo diyar da kuma da sakalu su a gurin ma shi yasa kai gani kashi 90% ko 95% na jaridin kasar nan do a yankin su ne to mu yan arewa me muke kakagila ko kuma me muke runguma me matsayar mu
Haruna Aliyu Ningi ba za ce duk inda ka ga fatakin shanu mahauta masu jima makera duk ba sana'o'i ne arewa ba
wannan sana'o'i ne na matalauta yanzu in kana magana makeri me zai kera maka kayan noma in ce to yanzu kayan noma an koma na zamani ana amfani da tantan ne da injinan noma da kayan feshi me matsayin me makomar makeri a wannan duniya so duk wannan ba sana'o'i bane da za mu yi alfahari da su a arewa su rike arewa ba a'a sai dai su yi maka maganin yunwa irin su tela duk ba za su yanke maka talauci ba wannan so duk wannan su ne sana'ar su shushaina yankan farce dole gina nan yana neman kawo shi damuwar su ci tone amma muna magana ta ci gaba yanzu in kaje kashi 60-70 na matasan Yarbawa suna kan hankali yana gizo ne ana samun arziki a wurin a arewa ba haka in yamaran nan idan kaje ko maganar ɗan yahu ake idan an kawo mutum goma za ka samu takwas su ne saboda me saboda sun yi zurfi a harkar yanar gizo mu ɗan arewa ba an bar mu a yankan farce an bar mu a yan acaɓa tukin doguwar mota shike nufa abin da aka faru da shi wannan ne kuma ci gaba babu da ajanda
a yanar gizon ma za ka ga matasa suna sa hotuna kuma suna samun mabiya sosai
to ai wannan ai ba su ma san me amfani yanar gizon ba mu ba a arewa ne zaga mutum ya cire kudin sa ya sayi data ya saka a wayarsa kawai domin ya rashin kulle ya ga shirme su kuma idan kaga sun sayi data sun sa to kudi za su nema da ita wannan shine bambancin shine mu ba a dora mu akan ajandar wannan abin neman kudi bane a'a mu abin da kawai arewa shi a kashe kudi zaga ga mutum ya tara wa dansa kudi shi da ci kudin bai bar wa dan kudi ko kuma bai bar ayan kudi sai kallon me za su yi da shi kudin da ya kamata a haɓaka yankin su ya zama na kodin su ko ba ran su ba su da tararragi ya'yan su cewa sun gina ya'yan su baya mai kyau tunda ne sun gina yankin ya zama da kafarsa yau aka ce Najeriya ta rage wallahi na gaya maka babu wanda za su walakanta shiga cikin kagayya da masifa irin yan arewa
yankin ne fa mai jihohi 19 kuma yankin shi fi faɗin ƙasa wata jiha ɗaya kawai arewa za a iya jefa wasu fa yankuna da yawa a kudu musamman ma kudu maso gabas din na cikin ta
eh wannan kuma muna magana faɗin ƙasa kenan ko kuma yawan jama'a amma yawan jama'a yawan buroyi ne ba sa taki yau inda za ka yi abin da ake cewa analysis da turanci wato ka dauko talakawan arewa da talakawan kudu ka dora su akan sikeli ka ga waɗanne talakawa ne suka fi wasu arziki za ka samu talakawan kudu sun fi na arewa arziki saboda ne saboda su talakawan kudu na ga maka cewa an gina su akan su nema wa kansu su samu shi yasa zaga yanzu dan kudu yayi digiri amma sai gan shi ya fito a layi yana neman fiye wata ma sai ya sayar maka shi ba da motsa saboda ne saboda ba da motsa sai da fiye wata ba da akwai yana da wani target a garin sai da fiye wata wata dama ta izo masa ya amfana da ita yau dan arewa in ya ga maskan dare in kace masa ya je sai da fiye wata ya ce ai shi ya fi karfin ya sai da fiye wata ya ga maskan dare sai da fiye wata bi sun cewa kuma a garin sai da fiye wata wata dama ake iya samu a gurin ba ruwan da ka je ka sayar wani babba ka ganshi a gurin je sai ruwan sai ka masa wata magana sai ga iya taimakon ka a gurin su haka suke yi so kullum su dama suke nema komai kankantatta saboda ne saboda sun tanadi abin da in dama ta za su yi aiki da shi to amma mu arewa jira kake ka gama sakandare ka gama ka gama makaranta ka koma ka rike kwalinka kana jira ko gwamnatin ka ko kuma dan majalisa da ya ci zabe ya je ya tawo maka aiki ya kawo maka kai ba za ka je ka nema ba ka zama shalili ta ya za mu ci gaba.
To runin haka ne, ya za a gyara musamman ma dai a ce an fita daga matsalolin rashin tsaro din nan, ya zama akalla ko mutum ba shi da komai shiga gidansa ya kwanta ya rufe ya yi bacci ba tare da yana balli ballin sa yana tashi ba.
To idan za a gyara akwai abu daya zuwa biyu. Na farko tukunna sai shi talakan na arewa ya yadda cewa shi talakan ya ajiye batun bambancin addini, ya ajiye bambancin kabila, ya ajiye bambancin jiha, ya ajiye bambancin siyasa, ya yadda cewa shi dan arewa ne talaka ne kuma yana bukatar a kawo zaman lafiya da mu kowa ya amfana.
Masu sauraro, da wannan muka kawo karshen shirin arewa a yau na wannan makon, makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da mu'alli kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To salatai sai fa ku himmatu.
To madalla, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana ta email.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga jihar Jigawa a Najeriya na Nasiru Kano Hadija. Kace salam biyoyi Hausa, muna kira ga kuma cin gaban tallafin kayan abinci a jihar Jigawa. Da bibiye da aka yi irin wannan rabon a can baya, kama daga kananan hukumomi zuwa mazabu domin tabbatar da rabon gaskiya da tabbatar da rabon ya kai ga talakawa. Saboda ko a yanzu rabon da aka yi bai kai ga wasu mazabu ba, kamar akwati lamba 4 a rumfa ta 4 da shi mazabar rumfa a karamar hukumar Hadija, har yau tallafin bai isa gare su ba. Da fito daga Mahmud Salihu Kauran Namo da jihar Zamfara. Kace salam biyoyi Hausa, hare-haren da ƴan ta'adda ke kaiwa a ciki da wajen karamar hukumar mulkin mu ta Kauran Namo da wani abin damuwa ne ba da yadda kullun al'amuran ke tsara fiki cewa muna fata Ubangiji Allah ya kawo mana dauki, kuma muna ganin lokaci yayi da gwamnati za ta miƙe tsaye ga al'ummomin yankin da ma masu hannu da shuni domin ganin an lalubo hanyoyin magance wannan matsala. Da fatan Allah ya maido mana da zaman lafiya. Sai sakon da ya fito na haɗin gwiwa daga Abubakar Yahaya Lakwaja da balana shi Lakwaja jihar Kogi a Najeriya. Kuka ce salam biyoyi Hausa, muna jinjinawa ƴan daba a jihar Kano bisa janyewa daga ayyukan daba tare da mara jami'an tsaro baya akan yaƙi da ayyukan ta'addanci a jihar Kano. A dan haka ma muke fatan matasan mu na jihar Kogi za su yi koyi da matasan jihar Kano wajen kaucewa daba siyasa, musamman ganin cewa zaben gwamna a jihar yana ƙara karatowa. Sai sako na gaba kuma na ƙarshe da lokaci ba mu dama ɗauka a yau, ya fito daga Shehu Adamu Rajab, inda kace salam biyoyi Hausa. A gaskiya kudurin gwamnatin Najeriya na tsayawa ƴan majalisun dokokin ƙasar motoci masu tsada wai domin su inganta ayyukansu na mazaɓo ko kusa bai dace ba. Babu kishin ƙasa a ciki, musamman duba da halin da talakan Najeriya ke ciki na ƙuncin rayuwa da matsanancin talauci. Kuma kar a manta kuɗin da za a sayi motocin nan da su dukiyar ƙasa ce, dukiyar ƙasa kuma ta ƴan ƙasa ce baki ɗaya. To masu sauraro, sai an jima ku.
Sau da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya isa ƙasar Isra'ila yayin da ake tsaka da gwamza yaƙi, inda aka kai gagarumin hari a Nabam a asibitin Gaza da ya kashe ɗaruruwan mutane. Batun da ya kawo wato nuna wa juna ya tsuke ne da kuma gudanar da zanga-zanga a yankin. Domin nuna goyon baya ga daɗaɗɗiyar ƙawarsu, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana ƙarara yana tare da Isra'ila, wanda ya ce ya ƙi amincewa da aikata ba daidai a ɓangaren Isra'ila. Yana mai cewa makaman roka da 'yan bindigar Hamas suka harba ne ya taɓa wani ɓangaren na asibitin. A yau Laraba, shugaban Rasha Vladimir Putin da takwarensa na China Xi Jinping sun gudanar da wani taro da aka daɗe ana tsammanin faruwarsa a gefen taron ƙasa da ƙasa akan shirin China na gine-gine abubuwan more rayuwa har da hanyoyi, wato Belt and Road kenan, inda suka yaba wa kyakkyawa alaƙa su da kuma bukin zurfafa mu'amalar siyasa da na tattalin arziki tsakanin China da Rasha. Jami'an Ukraine sun fada a yau Laraba cewa wani harin makami mai linzami na ƙasar Rasha ya halaka akalla mutane biyu a birnin Zaporizhzhia, kana ya jikata wasu mutane biyar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce makami mai linzamin ya afka ne a wani bene mai hawa biyar, kana ya lalata wasu ɗakuna guda takwas. A Najeriya, lalubo hanyoyin magance matsalar rashin zuwan yara makaranta da ke ƙara yawa a ƙasar ya kai matsayi na gaggawa.
To masaurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakatar shirinmu na yau da gobe, sa'annan idan Allah ya kai mu da fitare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ladas Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni, har ma da engineer mu ta yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alheri. Ma'assalam.